بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أشرين لأوكو وشر رمضان إجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم دبودا لدريهدو لأربعين دبيو واندي دي دا ko shida ga watan biyar shekara 2005 ga watan biyar shekara 2021 inda muke gabatar da tafsirin Qur'ani a wannan masallaci masjidu ahlul bait was-sahaba a wannan layi na Hausawa a wannan unguwa ta Tudun Wada cikin wannan gari namu na Kaduna inda muke gabatar da tafsirin Qur'ani wanda muna fatan Allah ka sa alqur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira. Abinda aka ce min Allah ka ba mu ikon yi, wanda aka ce mu bari kuma Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon bari, sannan duk abinda aka ambata a ciki na rahama Allah ka hada mu da shi, abinda aka ambata na azaba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga wannan abin dan tsarkin sunayensa. Muna ba mutane shawara musamman inda suke bibiyar mu ta shafin Facebook. Wani lokaci idan an zo inda za ka ga ba kowa suke ba daman yi abinnan ba, so mutane inda za su koma su yi sashin ta YouTube a sakin TV da zai fi musu gaskiya, so da kwalitin bidiyon da hoton ba ma dai ba ne da ɓangaren yana da kyau a yi haka ɗin. Kamar yadda aka sani, idan mutane sun turo saƙuna mukan faɗi saƙunan sannan sai mu ɗora daga inda muka tsaya. Na samu labari cewa kun san ɗaliban da aka kidnapping ɓangare biyu ne, akwai na makarantar da ke nan hanyar Abuja. Me sunan makarantar ma? Ina ne na Mando? To su wa'incan na hanyar Abuja labari ya zo cewa an sake su, sannan kuma su wa'incan ne ake sai tarka-tarka a ci gaba da yin addu'a. Yawwa, duk da mafi yawancinsu ba musulmi ba ne, ta koda ba musulmi ba ne, tun da ka ga wasu daga cikin kiristoci suna kai ziyara wajen wasu malamai suna neman agaji da gudunmawa cewa a taimaka inda gudunmawar za su bayar don a saku waɗannan a bayar. Sana'adi dai irin wannan lokacin kuma sai ya samu wani malamin addini yana fatawa yana cewa haram ne a ba da kuɗi a karɓo wani. Kun ga akwai rashin wato sa magana inda ya dace a saka ta a lokacin da ya dace a yi ta. Na faɗa jiya a nan wajen na ce shugabanni da Allah ya ɗora masa amanar su kiyaye ran mutane farko bayan addininsu da dukiyarsu da mutuncinsu, su ya kamata ka san fa kowa hango aƙibar abu. Ba yadda za ka yi shubha ta riga ka shiga ciki. Idan aka samu kuskure aka kashe su, kowa ya sani an ji an yi kidnapping ɗin ɗalibai a katsina ƙanƙara adadin yana da yawa an karɓo su, an ji an yi a Jangebi a Zamfara adadin yana da yawa an ji an yi mai an karɓo su, an yi a Kagara an ji an yi mai an karɓo su. To ta yaya za a yi idan waɗannan aka ƙi karɓo su bayan adadin bai kai wancan ba, sannan a daidai lokacin da waɗanda ba musulmi ba sun fi yawa a cikinsu, ya za ka gamsar da mutane cewa maganar addini bai shiga ciki ba ya tasiri wajen ƙin a karɓo su? Kuma mu kaga da zaran aka zo aka saka addini ciki abinda bai kamata a saka addini ciki ba, daga ƙarshe waye zai sha wahala?
ba mu za mu shawuya ba, tunda su wanda suke jagorancin abin koda su sunansu shugabanni ne musulmi, in rikimar ta taso tana da alaka da addini ba kauce mata zafi ba, bata shafe su ba, kai da kake harkar addinin kai ta shafa. Kuma wallahi ina tabbatar muku wani abin ya faru, wallahi sai an juyar da rigimar sai kaga ta koma ta addini, abin da zai faru ke. So kaga ya kamata a ce shugabanni sun fi kowa kallon wato hatsarin abin da zai faru wajen su nemi ainihin wato mafita. Allah ya kiyaye ƙasa ce ga kanan, wasu maganganun da muke faɗa muku ba za su yi ba a wajen karatu. Sai sa kawai sai mu ci addu'a koma zuwa ga Allah, sai mu ja bakin mu mishu a gani tangal-tangal ake, tunda ko ɗazuna ga bayanan da ake yi shugaban sojoji yana kashe ni dangane da abin da ya shafi juyin mulki. Idan ba wajen lazim hanya aka ce kai hankali a kotar kotu ya ma ba ta ji, in ba tarko me kawo maganar shi, me kawo maganar shi. Saboda haka a ci gaba da yin addu'a, Allah ka nuna mana wuce waɗannan fitintunan. Akwai sakokuna da mutane suka turo, akwai 'yan tambayoyi da mutane suke bin mu bashi, ya kamata mu dudduba wasu mu amsa. Amma dai sakunan da mutane suka aiko bari mu duba, kusan sakon yana da yawa ne gaskiya. Akwai wani bawan Allah ya aiko wanzan nan ba suna, akwai Mustapha Idris naira 2000, Awwal Muhammad Inuwa naira 1200, sannan Mustapha Muhammad 2000, wani bawan Allah ba suna shi ma naira 1000, sannan akwai Kwalli Ismail wato Musa naira 5000, sannan akwai Suleiman Muhammad naira 500, sannan akwai Abdullahi Ismail naira 1000, Babagana Hassan naira 1000, Hamza Ibrahim 1000, sannan akwai Aisha Muhammad wato naira 1000, wani bawan Allah ba suna 1000, sannan akwai Abbas Sa'idu naira 1000, sannan akwai Muhammad Muhammad shi ma haka, sannan akwai wato Rayyano Yahudi, wato Rayyano naira 1000, sannan akwai wani bawan Allah shi ma ba suna haka, sannan akwai Abu Ruqayya shi ma naira 1000, sannan akwai wato Zubairu Idris 2000, sannan akwai Ismail Jamilu Ismail naira 6000, wani bawan Allah ba suna naira 10000, sannan Muhammad Salihu 2000, sannan ina ganin wannan kaman Alhaji Sadidu ne daga ƙasar Togo, ya aiko da naira 50,000, sannan wannan wani bawan Allah ne sunan kamfani Jarret, ina ganin wannan zan duba sunan da kyau, ya aiko da naira 100,000, akwai wani bawan Allah ba suna 2000, sannan akwai Lawan Abdulrahman Ahmad ko Ama 1000, sannan akwai Yushau Abdullahi 1500, sannan akwai Aliyu Abdullahi 1000 shi ma. Gaskiya sakon yana da yawa, in na ce zan ta faɗa zai cinye mana lokaci. Allah ya saka da alheri da mutanen da suke yo aiki a kan nan ba ɗin nan na wannan mu'assasa. Mun faɗa mun ce in ka yadda da abin da muke yi, dama mun ce wanda ya yadda ba wanda bai yadda ba. Sannan Alhaji Hamisu kuɗin da muka faɗa jiya wanda ke hannun shi ya aiko naira 130,000 da naira 500, ya turo Alhaji Hamisu saƙon kai a ƙara so, bai tsaya a hanya ba. Wanda ya yadda da makarantar shi muke magana, wanda bai yadda ba ba ta tashi muke ba, kuma ba neman yadda ka muke, kuma ba wanda ke zuwa ya ce dan yana ba mu kuɗi yana buƙatar sai mun fada mai yadda muke da kudin wanda suke ba da kudin sun yi imani da abin da muke kuma wanda suke zagaye tare da mu sun yi imani ana kashe kudin ta inda ya dace shikenan kawai allora na ba da misali nace ka je nan asibitin su Dr. Muawiya dan Nasirin Nafa ga nan wanda sun Musa Islamic medicine din wani lokaci a wata dai sai mu biya wa mutane kudin magani ya kai naira 100 to kai ma ka sheda ne ba ta bakin Alima Kabo yayi waka ya waka ya ce in ƙarya ne ai balangada sheda ne an kawo an kawo bil ko to a sai sawanu ya yi ko da naira 10,000 cikin wancan kudin da muka yi magana ya shi wani abin zai kare ne Ali da wuce bakwai bugu to shi kenan sai a kan nomba ɗin 08000 ne ina ganin sifili sifili 2733918 insha Allah za mu abin nan namu je za a buɗe akwai wanda suka ce za su ba da gudunmu amma su ba za su saka kudinsu a account ɗin da ba ja'iz ba da haka za mu je mu buɗe wa mu'assasar account a ja'iz insha Allah wanda suke da wannan kudin su jira ba mamaki gobe ko jibi kafin mandi in Allah ya da abin zai zama ya zama ready insha Allah daga nan zuwa jibi gobe alhamis ko to juma'a daga nan sai mu jira sai mu ga ya za a yi a barin da Allah mutane su hakuri mu dan amsa tambayoyi kaɗan saboda suna da yawa tambaya ta farko wannan yana magana ne cewa ina matsayin shiga sikirinin ɗin aikin soja da azumi a lokacin da yake da tsananin wahala wannan ina ganin wanda ya yi tambayar nan daga ƙasar Chad ne watakila su ma suna fuskantar irin matsalar da muke fuskanta a nan anan mun yi magana ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba tun ina Sokoto na ce ga mutanenmu da tarin turin muƙamai maimakon su amfani da muƙama babu wani dalili mu a Najeriya da zai sa a ce da sikirini na NYC da na soja da duk wani abu a ce ba lokacin da za a sa daga lokacin azumi sai daidai munasabar lokacin tafiya aikin hajji su yi magana a jara amma in bai yiwuwa haka ba cewa ra'ayi saboda wannan dalilin ba a fasa in yanayi ne da yake azumi yana da wahala kamar wancan shekarar ba muna Sokoto ba akwai wanda suka mutu a wajen training din saboda zafin Sokoto da zafin Maiduguri in ana azumi a Sokoto in baka da imani ai ba za ka yi azumin ba wallahi wallahi mala wato mala mutar kashe da ni wanda ke kadu yana wahalan azumi ake yi wanda ke Kaduna ya ma san wahalan azumi sai ka je Sokoto ka zauna tukunna sannan za ka gane cewa a nan bulis kake ci ana zafi to kaga irin wannan yanayin so muna buƙatar mutanenmu su shiga wannan aiki kamar yadda Mala Bakar Gumi ya yi fatawa amma yanzu mutane masu manufa muke nema mutanenmu kan da yawa yanzu an samu sun shiga babban matsalar kawai marasa manufa ne sai kafin su samu dama kuma su kasa gyara komai wannan shine matsalar da ta dinga faruwa yanzu so ina ganin a duk da ko wannan suke ganin cewa ai bai kamata ba kaza 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 a ni na ganin gaskiya in akwai wahala matsananci yadda azumin ba zai yi ba a irin wannan yanayi to mutum yana iya ajiyewa wallahu a'lam musamman wanda ke tambayar asali shi daga kasar Chad ne ba daga Najeriya ba ne sannan mai tambaya ta biyu tana cewa mai gida ya gudu kusan shekara 4 bai ba iyalansa komai na haƙoƙi sun ce ya sake ta yaki, ita kuma daga nan tarin ta makawar ita ma ta yi Saudiya, ta tafi ainihin wato neman kuɗi. Daga nan kuma ita ta tafi Saudiya aiki, ya matsayin aurensu, saboda sun yi shekara kusan hudu ba su tare, bai ma bai musu komai ba na haƙƙinsu, ya matsayin aure. Don wannan dalilin ta tafi, in ba cewa ya yi saki ba, auren yana nan. A lokacin da ya shekara hudu bai nan, an nemi ya sake ta, ya ƙi saki. Abin da ya kamata a yi a lokacin kofi ya kamata a ce an kai, an gane. Idan aka kai kotu, idan kotu ta nemi hanyar da za ta samu saduwa da shi ba ta samu, ita in ta rubuta saki ta ce ta sake ta, shi kenan ta so. Dama duk duniya mutum biyu ne kaɗai suke da haƙƙin sakin mace, daga mijinta sai kotu. Shi yasa babanka duk yadda ya kai ga jin haushin matarka bai isa ya kalle ta ba, ya ce ina sake. Amma wani gurin saboda jahilci ba, wa zai sake mata kani ba, in tana tana kura a gidan kawai ka dawo sai ga matarka ba ta nan, me ba da sai wai yayanka ne ya sake ta. Wallahi haka ake, a gani da mamarka da babanka duk duniya ba mahalukin da yake da iko ya kalli matarka ya ce ki bi kina sake. Kai da kake mijinta, kai kaɗai kake da wannan dama. Sai kuma kotu, shi ita kuma kotu ba a zuwa ta kashe aure babu dalili, sai da dalili kotu take kashewa, sai da dalili ita take kashe aure. Don haka a nemi hanyar da za a yi a raba auren. Auren dai za ka ga a sura sama a sunan aure akwai, amma a rayuwar aure ba ne, domin macen ma da kake zaune da ita a gida ɗaya. Da Allah ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqa. To wannan fa ba wai ana zauna ma gida ɗaya bane an karkata zuwa ga wata, a'a, kwata kwata an yi watsi da ita shekara hudu. Watan da yace fatadharuha kal mu'allaqa shine silifas arati, ga ta sunan mai aure amma ba a kowace mu'amala ta aure da ba da ita. To ita wannan ga ta sunan mai aure ita ma, amma babu kowane irin haƙƙi na siyarwa ko kai ko na haɗuwa ma, inda ma a ce ana haɗuwa ko da ba magana mai daɗi rigima ake yi, to ka san ma da sauƙi an dai haɗin, to ba haɗuwan ba siyarwan ba komai. Kaga a suran aure akwai shi, amma a ma'anan aure na rayuwar auren ba mai ba wannan auren. So amma abinda zai kai ƙarshen rigiman shine aure, tunda kulla shi ake, in za a warware shi akwai hanyar da ake bi wajen warware auren. Da haka yana da kyau a yi ƙoƙari a lalabo shi wannan miji din. Wannan shine hikimar da yasa shari'a ba ta yadda ba mace ta aurar da kanta. Idan aka aurar da mace ana samun ne matsala ko, to abin da ya kamata a yi a dawo zuwa ga waɗanda suka ɗaura auren sai a warware matsalar. Wannan shine abin da yasa Allah ya ce wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Matsalar da muke fama da ita guda biyu ce zuwa uku. Akwai iyayen banza waɗanda su idan isa tana gidan aure, duk irin abin da suka kawo ta kawo ƙara ta ce an mata, ba ta bincike su, isa ba ta laifi, masumiya ce. Wani ma yana iya kallon ka yace shi ya san tarbiyyar da ya mai shi, ishi ba za ta yi haka ba. To kun ga wannan matsala ne. Duk mutumin da yake wa isa wannan a gidan aure to bai taimake ta ba. Na san wani a nan da matarsa rikici ya haɗa su ta tafi gida. Da ta je tana zuwa ta yi wa baban complain ga abin da ya kawo ta. Baban ya ɗauko ta a mashin ya kawo ta gida, ya ce in dai kan irin wannan matsalar ne kar ta ƙara zuwa mai gida, kuma ko bai duniya in ta ƙara zuwa mai gida akan wannan matsalar wallahi bai yafe mata ba. Sai ya kira mijin ya zauna da shi, ya gane cewa yarinyar tana da gaskiya mijin ne mai kyauta ba amma yayin da ya dauki daya bashi sai ya masa mu'amalar shi ma dan sa ne sai ya zauna da shi sai masa ba haka ake yin rayuwa so da kaga shi shugaba ne akan ta koda ya tabbata cewa bai kyauta ba to ba daidai bane a gaban shi ya nuna mata cewa bai kyauta ba sai ya zauna da shi shi da shi ya masa nasiha yace masa ba haka ake rayuwa to mijin yana faɗa yanzu baban ya rasu yace har gobe in ya tuna mutuncin da baban ya mai ko yarinya ta mai abu hakuri yake gane sai na kaga da aka ji tana zuwa ya gane ba mijin mai da gaskiya ce ashe kadan iska ne shi ma kira rama ce ga kanan babban dan iska kai mai kaga shikenan rashin mutunci ya shiga sannan akwai su kuma iyayen da duk irin azabar da yarsu za ta sha a gidan miji so ba rukun su ba ma sabon cikin me ya faru ba dai kin ɗebo wuta ba to kun ga wannan matsala ne kana da ya a gidan aure ka bayar da ita ana azabtar da ita azabtar da wanda cutarwar ta bayyana to wajibi ne gare ka ka ba haƙƙinta akan cutarwar da ake mata kana da ya a gidan aure ka ɗauko son zuciya to kakka goya mata baya dan zaman auren a gidanta shine wa shine mutuncinka ka gani tunda mazan nan ba tukwa ne bane da ake kwankwasawa kafin ai auren a ji kwankwankwankwan wacce ce ta bi ko kuwa sai wanda aka je tukunna zaman da shi sannan lokacin kuwa halinsa zai bayyana to gaskiya yana da kyau iyaye su lura akari da bangarorin biyu karɓar kana gidan aure ana cutar da ita cutar da ta bayyana zaluncin karara ana mata zaluncin da ba wanda ke shakka zaluntar ta ake yi shi ma mai zaluncin ya yi itirafi cewa zaluncin yake sannan kuma ka kasa ɗaukar mataki wajen ka karɓo mata haƙƙinta wannan ba daidai ba ne sannan kuma kada iyaye su buɗe ƙofar duk abin da ƴaƴansu suka taho musu da shi wajen goyon bayan ƴaƴansu a wanda duk ka ɗauki ya ka bashi ya kamata ka yi masa mu'amala ne ta yadda ita yadda ka haifa inda za ta yi ba daidai ba ga hanyar da za ka baka gyara matsalar shi ya sa za ka ga a da iyaye suke cewa aljannar gidan jahannama gidan miji su ta fiye musu aljannar gidan iyaye haka ake to sai aka samu sauƙin abubuwa amma yanzu da iyaye kowa ya nuna yana son ɗansa sai ake ta samun mai matsaloli a harkar rayuwar auren ka je kotuna ka gani in ka je kotu ka so goma cikin ka sake sai bakwai kisan aure ne sannan ka kisan nan bakwai ka so shida da rabi mutanen mu akwai kisan da aka yi na taɓa ba da labari bai rabi ya ce ita za ta fita ta yi aiki sai ta samu kuɗi ita take biyan hayar inda ake zaune ita take biyan kuɗin makarantar yara ita take ɗaukar nauyin abin da ake ci amma kullum idan ta dawo sai mijin ya ce ta ɗauko ƙur'ani ta rantse ta alwala da tabbata ta yi zina ba da aka je kotu alƙali ya tambaye ta aka tambaye shi kai ya ce iya yi kana mata haka ya ce yana yi gaskiya da aka jiyo kanta aka ce me kike so a mai cewa sai a mai nasiha idan tsoron Allah ya bani wai yanzu kun mune ba yanzu na sai a ce shikenan ai tunda yana zargin ta kadika mutul kiyama inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ai aure ya mutu tunda da yana zargin ta a gani Allah ya sa mu dace to sannan a wannan tana magana ne auren mace kusan wata bakwai sannan wato ba a ko haɗu mijin wato auren mace kusan wata bakwai ba su haɗu ba da mijin ya tafi neman kuɗi da ya tafi neman kuɗi sannan kuma bayan wata bakwai sai ta haihu an yi auren ba a haɗu ba da matar da mijin ya tafi neman kuɗi bayan waje bakwai kuma ta haihu. Ta shi ne ake tambaya ina matsayin auren da mace da namiji aka yi aure ba amma haɗu ba ya tafi neman kuɗi bayan an yi auren kuma dama ba haɗu ba to da yin auren wata bakwai kuma sai gashi ta haihu. Sannan ce muku yanzu mutane in suka tafka wani abin ku wallahi ba mu da muke kan wannan kujeran ba. Wallahi yana buƙatar Maliku da Shafi'i da Abu Hanifa da Ahmad bin Hanbali sai sun dawo duniya sun sake fatawa Allah. Agani? Aga shikenan kawai ta je ta ɗauko ɗan wani sai ta bayanin ya aka yi don dai ba a ruwa ta sha ba. Agani? Kuma sannan ita ba na Maryamu ba. Ballantana a ce fahimalatu kanta ba zaɗu yi makarar ƙasi a fa’aji a halmakarar ta gaba zai yi wa wannan yana cikin abinda Allah ya ɗauki alƙawari da mata sanda suka yi wa annabi baya ya ce ya ɗauki annabi idza ja'aka al-mu'minati yubayyi'unaka ala an la yushrikna billahi shay'an. Ɗaya, ba za su yi shirka da Allah ba. Wala yusrikna, ba za su yi sata ba. Wala yusina, ba za su yi zina ba. ولا يقتلن اولادهن بذا سكشي ائن سك حيفا با سنن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن منين بهتان ينزو اكو وني اصطلاح da ake amfani ne shi kun kai ba dan gari bane ni na zauna a cikin labarin nan amma da abin da ke kewayawa a garin nan ina sanin wanda ya kamata ni sani kuma ina zauna yanzu idan ka ji mata na fira isu isu ka ji wata ta ce wanci ta Kano ce sun biyu ko sun uku ko sun hudu za ka yi gane mai suke ne ba za ka yi gane amma ni aka yi wannan yaren kusa da ni na sun bari ka gani matar da yake ga ta matar aure ce in ka ji sun ce ta Kano ce sun biyu to tana da alaka da wasu mazajen biyu a waje wanda ba na aure ma kusan kowane lokaci suna saduwa da ita ko sim uku ko sim hudu ita ce takno to wannan wala ya'tina bi buhtanin yastarinahu baina aydihinna annan da Allah ya fada kirkiran ƙarya shine mace na da aure ka je ta dauko dan wani ta shigo maka da shi gida ka tuna ba za ta zo za ta fara laulayi a lalle lokacin da wata din ta fara laulayi yanzu ana samun goro ba ana samun ko watakila wata cikin ta goro ba yake bukata a daidai lokacin da watakila laulayin ta wata din ta fara sai ta ci tsame buri ta ce ka dudduba ina za ka samu tsame buri yanzu wata taura wata addu'a wata tsada ka gani wata kuma kilishi take bukata wata cikin nata balango yake bukata wata cikin nata dambin kije yake bukata to ai wannan matan da sauki tunda ba kai zaka hidima ba ita zaka je ta shaka ku to wannan an bukatar ta taso ko baka da kuɗi dole baka sanya zaka wani mutum da aka haifan mai yaro a asibiti aka kawo list aka bashi aka ce to gashi yana fitowa daga asibiti kadai yana magana yana cewa ta yaya za a yi yara su yi albarka yanzu a ce an ma haihuwa tun baka ga yaro ba sai ka biya kara ta yaya za a yi yara su yi albarka yanzu ka gani to wannan dan tsakanin na laulayi fa da za ta yi da za ta yi duk fa wannan laulayin fa da take ba fa ɗanka ba ne haka za ka yi ta wahala a zo lokacin laulayi ya wuce da zaran ciki ya damfari wata tar ana magana haihuwa zaka fara magana ragon da zaka siya haka ne ta zo haihuwa wata kila akwai matsala ba za ta haihuwa lafiya ba sai an yi operation an ciro dan kai zaka biya a zo bayan an gama haihuwa likitoci su ce to tunda ta haihuwa ne tana buƙatar abinci ba normal ba da safi shayi da madara da dan kauri da na da safi dole a hada abincin da nama ta dandanna tunda haihuwa lati duk wannan fa da waye fa da kaji ba fa danka bane ta dauko dan wani ne wannan shine walaya atina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna kada shi sannan yaron nan ya taso ya fara rashin lafiya ka fara tawainiya da shi asibiti ya taso gidanka ka dauki nauyin sashi makaranta ya taso gidanka yayi mu'amala da wasu yara ana tsammanin yan uwansa ne muharramai na nasaba kuma ajnabi ne sannan ka mutu yaron nan kuma ya zo ya gaje ka kuma ba danka bane kaga abin yana da girma so gaskiyar magana mu kan muna ba da gudunmawa dama ta bangare guda ba inna ku kun sani ku da kuke tare da ni kai mana abu da mana ai wani lokaci in ba nan cikin Ramadan din nan ba akwai lokacin da kusan kullun akwai yan sanda na farin kaya shi sun kawo tet akwai hotel da ake short term din nan wanda za a je a dauki mace a kai ta amfani da ita awa 1 2 3 a jiya wallahi in sun kama mace da shiga ta kamala ba sa kai ta office su kawo ta nan sai a mata nasiha wasu matan aure ne abun bakin ciki in aka kai ta akai amfani da ita in ka bincika sai ga wata 1000 aka ba ta aka amfani da ita nan ake zuwa a kawo min su a ce gashi nan ai musu nasiha wasu ƴan mata ne wasu zaurawa ne to wanda yafi hatsarin shine na matan auren kuma ana kawo mana ana kawo mana to akwai ɗayan abubuwa guda hudu da suke faruwa yana daga ciki akwai wannan matsalar duk lokacin da namiji ya auro mace ya kasa daukar responsibility nata to za ku ga daga ƙarshe dole za ta fita garin ta je ta kare mutuncin ta daga garin kare mutunci sai a rasa mutunci wannan matsalar akwai ta yanzu wane ne muke kana muna tare da kai ne ko sai ga wata mata ta shigo jiya na kai da riya ne sai ga wata mata ta shigo jiya kun san tarifin maraya shi karamin yaro da irasu kafin ya balaga shine maraya maganar da Allah ya ce wabtalu yatama wa atul yatama duka ana maganar in itibaru ma kana ne abin da ya faru a baya ne ba wai yanzu ba amma da zaran mutum ya balaga ba maraya bane to sai kaga mace ta zo ta yi sallama da kai sai ta ce akwai wani dan marayan Allah in kana jiran ka ga wani dan kadamin yaro kamar dan tsako in ka ce a zo da shi sai kaga wani garjejen kato da gemu da komai ta zo tana ce maka wai dan marayan Allah a taimake shi wanda shi muke jira inji ya aiki ya kawo kuɗi a taimake addini wannan ta ta so shiga bo shi ne dan marayan Allah wai a taimake shi to jiya ta zo wai jikan ta ne zai aure wai ba sadaki ni take so wai in ba da sadaki a taimaka masa in fa ba an taimaka masa ba auren ne ba zai ba nake to waye ya ce miki dama dole sai ya aure nace Allah ya ce wa lista'afifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughnihum Allah min fadli na duba nace mata to ga 1000 ai kudin mota malama alforo da gaggauta ai gaba haka nace mata kaga wannan matsala ce ta san zuciya to yanzu mamarta ko kakarta ta taso ta zo ta ce a bashi kudi sadaki a wuri in bashi sadaki je a wuri wai zai ce mai da matan ko kuna nan ranan nan haka wani yazo da jallabiya tun daga kawo da takardu ni na dauka ko wani abu ya kawo shi ran da yazo nace ban da lokaci ya dawo shi gari washi gari za ka ɗauka ko wani lokacin sallah za a ce aka rama kallawa da Allah shiga jami'a sallah na ce yake taba da kai wai wallahi yana aiki ne kuma an sallame su a aikin ko yana daga cikin waɗanda aka bugu ne wannan bugu wata local government mun sani ba to da ka wata matan sun rabu yanzu ya ga wata abin nin yaro shine ya to lace to kai yanzu daga ga wata abin nin yaro kai yanzu in ba rigima ba kai da aka sallama daga aiki sallaman ijen yau ka sallama matarka kuma baka samu wani aikin ba kuma ka zo kake ka hango ta kuruba yadda mutane suke da matsala ta san zuciya to tsakani da Allah dole sai mun gyara waɗannan matsalolin an gane ana iya samun jarabawa kuma mace in dai ta kirki ce ita ma ta san mijinta yana da shi yana da hali yana daukar responsibility nata gurgudu sai jarabawa ta zo to dama ai ba hushi ya ce da matar kirki da me da abokin kirki duka ba za ka gane su ba sai an shiga matsala sannan kake gane su to in jarabawa ce ta zo mace da ta san miji yana da abun jarabawa ta zo kaga akwai bambanci ce hakuri a fita daga wa daga matsala ana yin irin wannan to wannan na faɗa muku ɗaya daga cikin dalilai guda hudu da yake haifar da mata kuma wannan shi yafi yawa suna da auren su ya zama sababin alaƙar su da wasu mazajen responsibility da nan na faɗa na ce wata mata ta zo ta same mijin suna da ƴaƴa guda hudu ita ta biyar naira 250 zai bata 250 din da shi za ta ci abinci da safe da rana da daddare ranan nan kawai ya yi miƙa ya ce alrijalu qawwamuna 'alan nisa'i tana fita ta je kudancin Kaduna nan ta siyo abubuwa na kayan abinci ta zo ta siyar abin da ta samu da shi take rike kanta sai ya zo ya ce ai kawai ta daina ko wannan ko aurenta ko fita wannan kasuwanci ta zo ta same ni ta zaɓa ɗaya yaya za a yi na ce in kin koma ki ce mai duka zaki za ki yi auren kuma za ki yi kasuwanci haka kawai na ce in ya matsa ki ce shi da kanshi ya zaɓan miki wanda yake gani ya yi bai sai iya ɗaukar nauyinta ba amma kaga ya zo ya ɓata ni ya ce alrijalu qawwamuna 'alan nisa'i to wannan matsalar na ɗaya daga ciki mazaje kasa ɗaukar nauyin ɗawainiyar matan da suke aurowa yana jefa matan cikin hatsari wajen bar su fita su je su nemi wani abu don kare mutuncinsu daga kare mutunci kuma sai a rasa mutunci wannan abin yana faruwa amma kamar yadda na faɗa na ce in jarabawa ta riga ta zo wannan daban mun je Lagos kai ka san mutumin da muke soka gidansa a Lagos yana da kuɗi yanzu babban mutum ne na gan shi gashi da kuɗi gashi da mata ɗaya na ce ya aka yi ya ce ai shi yanzu bai ga matar da ya isa ya auro ta ba ta zo ta kafaɗa da matarsa domin su mata suna da wani abu ƙwaƙwalwarsu daban take za ka ga duk duniya ana girmama seniority kuma su kansu ko a ɓangarori na rayuwa amma banda gidan aure ba sa girmama wannan za ka ga wata yarinya shekarar ta 17-18 in ka auro ta kana da matar watakila shekarunta ya kai ta haifi wannan yarinya ko ba zaman aure ba ko a titi suka haɗu ya cancanta ta girmama wannan matar amma daga ran da jaraba ya zo ka aure ta sai tana ganin ai da wannan matar da ta samu a gida da ita kafaɗa da kafaɗa suke kuma matarka ba ta cancanci kowane irin girmamawa a wurinta ba saboda ai miji ɗaya suke ba suke aure suke nan ya ce shi ba zai yi ba don ba yarinyar da ba ta sanya aka yi samu kuɗin shi ba ya zo ya auro yarinya kuma tana claiming tana ganin ai yadda take da haƙƙi wancan matar ita ma tana da shi to shi ne yake ba ni labari ya ce min yanzu haka ka gani malam da ni da ita dukkan muna da ciwon ƙwaƙwalwa ya ce kuma wallahi asali matsala ne ya ce an yi lokacin da ya shiga matsala idan ya tashi ya tafi inda suke harkoki na rayuwa abinda zai samu ya ce wallahi in ya je sai dai kwana a can don bai da kuɗin motar da zai dawo ya ce sai da ta siyar da kayan tankan a kan shi ya ce a daidai lokacin ya ce kai sai da ta kai an musu watsi da kaya a gidan haya don ba kuɗin da zai biya ya ce a daidai lokacin babanta mahaifi kuma ya tada rigima ya ce sai an saka mai ishi tunda ya kasa riƙe ta ita ta cewa baban ya haƙuri ai jarabawa ne yace kuma wallahi sai da take shekara 7 cikin wannan yanayin shekara 7 ina mun ba ya wuce ba to bil akti akwai kuma akatin wannan da ifa wata ta aure mutum da rufin asirin sa da arzikin sa da kudin sa shikenan Allah sai ya kawo jarrabawa ta kare tattalin arziki ka duba ga mutum mai rufin asiri da yara a karkashin sa da komai sai da aka kai za a cika mota da kaya kaman daga Kano ka ga mutum a saman tantebur ko roka yana iya yin hakuri ya bi mota tun daga Kano har Lagos saboda naira 20,000 babu a daidai lokacin aka samu sa suka zakata suka ce zauna nan sai kin lalace da kanki da kanki kawai za ki je ki tsufa da kanki ya lallace ta ya bata hakuri ya hada da duk wanda yake ganin ya isa a gurin sai bata hakuri sai hakuri jaraba tace wallahi ita ba za ta hakura ba ita a tabbauci an kashe a wurin nan dan karshe bai da zabi ya hakura ya rabu da ita aka rabu ana nan yana kai koman shi wata rana a Lagos sai ya ci karo da ɗaya daga cikin mutanen da ya taimakawa a rayuwa shi kuma Allah ya mayar da shi wani abu shikenan sai ya janyo shi ya buɗa mai wani abu daga nan sai ya dawo ya samu kuɗi ya fana da sai ga shi ta dawo sai ga shi ta dawo tana cewa a ta baki ai abin nan to kaga ai sai a hankali to ba zai mutu cikin binciken da muka yanzu muka gane dalilin da yasa matan aure suke alaka da wasu mazaje ɗayan dalilai hudu ne wannan dalilin da muka ambata yanzu yana ciki namiji yana da mace ya kasa ɗaukar responsibility na rayuwarta ya kasa ciyar da ita to za ta fita garinta je ta fita ta nemo abinda za ta kare mutunci sai a rasa mutunci wannan yana faru wannan shine dalili na farko dalili na biyu wani lokaci akan yi aure yarinya ba ta so iyaye su rantse da Allah su ce ko gawarta ne sai an kai gida sai a je a yi auren tayu ba mamaki yana da kuɗi yana ɗaukar responsibility shi kuma na gidansu rayuwar gidan gabaki ɗaya ta ta'allaka da shi ne saboda haka yarinya ta motsa su ce za ta tona maka asiri sai dai ta yi mai ta yi haƙuri so a irin wannan yanayin in an yi rashin sa'a yarinya ba ta da tsoron Allah kuma ko tana da tsoron Allah ita maganan fa sha'awar nan fa a daina yaudarar juna yau ko annabawa ba su bane top ajin farko na imani da daraja a gurin Allah dabi'a ce Allah haka yi su suna da ita a jikinsu bal ma hasali sun fi kowa wa inna ma kawai su suna da kariyan Allah ne ba wani annabi da zai isti'malin sha'awarsa ta inda bai dace ba sai ta inda ya dace shi yasa Allah da ya tashi sai ya ce wala qad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan inda aka ce maka an sa musu azwaja sai aka tsallake aka fi maka wa zurriya to wannan abubuwa da dama aka azzafa wajin dan tsakanin ya kamata ka fahimci me ya faru aka samu zuriya ai ba haka kawai ko ya faru ba aka samu zuriya ba haka kawai bane to ko kai malami ne ko shugaban majalisar limamai kai ko shugaban in dai ba majalisar ta mala'iku ba ce in ka haifi ɗa kakkai yaudare kanka yarka dole ce alaka da wani to ko ce alaka da wani alaka ta hanya mai kyau ko ta hanya mara kyau sai an yi yanzu kwanan nan na ji Dr. Yusuf ko bayan amsa tambayan wani sai da ma ya tsaya tambaya ce wannan mutumin ko dai tubabbe ne yarinyar shi ta turo tambaya cewa mutane da yawa suna kawo mata farmaki suna so su lalata rayuwarta ita tana so ta aure wai babanta ya ce ba za ta aure ba sai ta kawo mata kwalin digiri ta faɗa mai ta ce ga halin da take ciki fa baban ya ce oh shi wannan ba matsalar sa bace shi ne ya tsaya yana mamaki ta to ko dai wannan mutumin tubabbe ne ko tubabbe ne to wannan dalilin akwai so da zaran aka samu irin wannan matsala mutum gashi yana da kuɗi wani nabi nabi shine yarinya tana so ba wai bata so bane yana da hali yana daukar nauyin gidan amma an samu interval na shekaru shekarun ya da ta yadda shi bai iya biya mata ba ta motsa gidansa suce za su tona mata asiri ta zauna kuma matsala to a irin wannan in dama akwai samarin da suka neme ta a waje ya nuna kuɗi ya kasa su to ita da kanta ita za ta inviting din samarin ta janyo su su ci gaba da alaka tunda sha'awa ɗabi'a ce haka Allah ya yi ta ka gani to bai yi wa dole sai ta alaka da wani to wannan shine nabi na uku shine wanda yarinya ba ta so za a ce dole sai ta zauna to a garin irin wannan za ta duba ta ga waye wanda take da alaka da shi a waje wanda mu'amalar ta da shi zai kwantar mata da hankali sai ta janyo shi sai su ci gaba da alaka da shi da ita wannan shine na uku abinda yake faruwa cikin waɗannan ainihin wato abubuwa wanda ke faruwa wanda za ka ga mace tana samun komai amma ta saki hanya bai wuce ɗaya bisa tara ba amma yanzu a binciken da muka yi sannan na huɗun shine akwai rashin kulawa da yawa daga cikin mazaje wajen abin da ya shafi abin da Allah ya ce mana wa ashruhunna ku yi mu'amala da su mu'amala mai kyau mutane mun ɗauka da yawa cewa abinci ne kaɗai ke ƙera muke mace ko kaza ko kaza ko kaza a ba shi ba ne ko kana ba ta abinci kai mata kaza in ya zamanto kulawar da ya kamata ka samu na hatta jin kanka da tausayinka da in ta rasa samu da zaran wani ya mata a waje sai wabce ta sai ɗauki hankalinta so ya kamata kowa ya koma ya duba alaƙa da matarsa wa inna ma kawai ni na san akwai matan da su kansu suna da nasu matsalolin bi yadda mazansu za su yi wajen sauke nasu haƙƙin za ka ga su kuma ba a zaunawa lafiya da su ko kwanan nan wani ya zo ya kawo min ƙaran matarsa komai yana mata na rayuwa matsalar ƙwaya ɗaya ce shine wajen saduwa suke samun matsala da ita ta gyara a matsayinta na mace kuma ta ƙi gyara kaga wannan matsala ne akwai matan da suke hakimai ne akwai waɗanda in za a shekara ɗaya in mijinsu shi bai zo ya ce yana da buƙatar zai sadu da su ba su kuma za su kawo kansu hakimai ne haka suke ba wata wata bakwai same ba daidai ba ne kuskure ne ko musamman yan uwanmu mutanen Niger wani ba kai wata bakwai ba shekara bakwai zai wallahi ya tafi ya ban mata ba wacce tsin da aka yi ba wani wani dan uwan shi ya tafi ya ban mata ya ce wa ai ya taimaka mini ba gashi ba yanzu gashi kafin ya dawo ta haifi ai au menene tsirin da yasa yana ciki maganan idda Allah da ya kawo maganan iddar matar da mijinta ya mutu ya bari ila'i lillazina yu'luna min nisa'in min Allah ya ce tarabbusu arba'ati ashhur kun ga wata hudu shine ila'i ko idan namiji yana da mace kaurace mata irin saduwa da ita wata hudu yayi dole alƙali ya sa ya dawo ya ci gaba da mu'amala da ita dan tana iya fadawa cikin kowane irin yanayi da kowane irin hali in ba abin da ya zama lalura ba la budda minu ba makawa ba yadda za a yi irin wannan dogon lokacin da mazaje suke ɗauka mutum ya tafi bai da alaka da matarsa akwai jefa mata cikin hatsari wurin gaskiyar gaske mu rigingimin nan kullum muna cikin su yawa iyayen yara suna iya zuwa su faɗa mana abin da ba sa iya faɗa ma ɗayansu da suka haife su muna faɗa ma ina wa mata karatu a nan gurin ina cewa yarinyar ko ta taso shekara sha sai ta ce tana so za ta aure wai sai ki kalle ta sai ki ce wai dududu ƙwaya nawa take da za ta zo tana miki maganan aure saboda ba ta da kunya na ce ba ki san a wannan ɗan tsakanin ba wannan yarinyar ta fi ki hatsari ta fi ki hatsari kuma kullum muna magana muna ba da shawara muna cewa iyaye su dinga la'akari da ayyansu. Kowane yaro za ka ga ɗabi'arsa da yadda Allah ya tayar da shi, wata za ka ga tun a ɗabi'arta na asali ba ta kula maza, haka ta taso ta ɗauki karatu ta tasa a gaba shi take yi. To a irin wannan yanayin, idan ƙyarka irin wannan ita ce ɗabi'arta ba ta kula kowa, a gida ma in ta zo ta kulle ɗaki ta shiga karatu kawai take yi, sai ta ce karatu za ta yi, ka san cewa ɗabi'arta tana rayuwa tare da kai ba ta da alaƙa da kowa. To akwai tabbacin in ta tafi wani guri ma, kamar yadda a gida ba kai ka sa mata doka ka ce alaƙa da kowa ba, ita ta zaɓi cewa za ta yi karatu kawai. To in ta tafi wani guri za ta yi karatu, abin da ya kai ta shi za ta yi. To irin wannan in ta ce za ta yi karatu, sai ka dafa mata ce ta karatu. Amma yarinya ta tafi makaranta, an tashi ƙarfe 2, ta tafi obalabe, ba ta dawo ba sai ƙarfe 4. Ina kika tsaya ba wani cikakken bayani, ta tsaya kamakami. To zaman ka lafiya, ka lalubo ina take laɓewa, kowaye in ka gane cewa zai riƙe ta kamakami fi gaba. In ba haka ba wallahi tallahi za ta janyo ma aiki, wallahi za ta ja ma matsala. To yana da kyau iyaye su gane wannan lamari, saboda haka gaskiyar magana mata suna cutuwa ta wannan hanyar ɗaukar dogon lokaci da ake yi a tafi a basu, wata za ka ga an zaunar da ita ga abinci mai kyau, ga ta a gida mai kyau, tana hawa mota mai kyau, ga katon talabishin, ga waya da intanet a hannunta, ga shedan kaga sai da hali ka gani. In kana jin wasu abubuwan za ka ga kaman ba zai yi ba, amma mu da muke sistan din mun san yana yiwa, ka gani. Ka ga mace iya mace, amma in ta faɗa maka halin da take ciki, wata sai ka mata kuka, sai ka mata kuka. So wasu gaskiya sukan faɗa irin wannan yanayin ne, ba su da kowane irin zaɓi, ga kuma shedan. So kaga bai kamata a ce mu kanmu muna taimakawa ba gurin haifar da ainihin wato banna. Allah ta'ala ya sa mu dace, shi yasa nake kaucewa ban tuka san amsa tambayoyin ba. Mallam Ali, na kana nuna cewa lokaci ya dako, an cinye da baki ɗaya minti nawa aka yi ne? Saura minti 3, amma ni anan na kaman ma minti nawa ya nuna ne anan? 53 ne? To shi kenan, sai a haƙuri tambayoyin sai gobe a ƙara ɗaya. A an ce saura minti ba zai shiga ba, a ka sani ko ɗayan da za a ƙara dogowa ba ce. Mace ce ta haihu tana cikin jini, sai mijinta ya rasu, da mai za ta yi littafi? Shi kenan, za ta rabbusu arba'ata ashhurin wa ashara, amma inda ta riga ta haihu ne sai ya shiga ulatul ahmali adadahunna ayyi, sai a aiki da wannan aya da kuma hadisin Subai'a. Amma tunda sai da ta riga ta haihu mijin ya mutu, dole ta jira arba'ata ashhurin, amma inda ba wannan ba ne da miji zai rasu, zai yi mai yana matana da ciki ko yau matana da ciki yau yanzun nan da daddare, sai mijin ya rasu gobe sai ta yi mai, shikenan ta gama. Shikenan akwai wanda suka ce za a haɗa abu adil azile ne, in ba ka manta ba a sakkwato karatun da muka yi wa mata na sayi wani kasai mun na ƙashe matsala. Akwai wanda suka ce za ta haɗa iddar biyu ne, za ta yi wancan za ta yi wannan, hali ma mu wani kasai ce wannan jam'in da suka yana da kyau, amma matsalar shi ne ga aikin annabi Subai a lokacin da mijinta ya rasu, ya sake ta ko ya rasu tana da ciki tana haihuwa, sai ɗan uwanta ya ga tana kwalliya, sai zo ya tashi kura ya ce wallahi bai da ba, don ya fahimci cewa wanda suke zuwa gurinta a koyuwar fasansa suke aure za ta yi. Kaga shi tunda ya san mijinta ya rasu, ya kamata ta zauna ta yi idda wata nawa? 4 da kwana 10 ko? Sai ya ɗauki ƙara sai ya kai wajen manzon Allah. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba komai za ta yi aure. To kaga duk istinbadi da istihari da wani malami zai ce a haɗa abu adal ajalaini, wanda Allah ya turo shi da Qur'ani yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim ye bayani shikenan kawai amma tunda sai bayan da ta haihu ne sannan mijin yayi me ya rasu za ta yi amfani da wannan ka'idar ne ta baya tarabbus arba'atu ashhurin wa ashara wannan shine Allah ta'ala ka sa mu lati mutane su hakuri kuma mu ci gaba da yin addu'a jama'a Allah ka zauna da kasan nan lafiya Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh